أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي داود ولقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. وأنا يؤلى بوجود سبحانه وتعالى وأنني أرى من رأيوا زوا وأنم سافية ليتنا شاب يرغوة الرمضان نادو لدريه دو لأربعين ما يهدر من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرن قوتهم بير لهو بيد شاترة. نسأل الله خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بالله من شر ما فيه وشر ما بعده. إن شاء الله هذا مشتبه لا تفسير القرآن من جرمة كمين وكتابة منكر كري سورة الرحمن. إن شاء الله هذا مشتبه على بركة الله تعالى سورة القمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القمر مكية، وأن سورة من جرمة وتتسامو سورة أنت لقى آية فاركو فاتو سورة الوتا لاربع سنة القمر suna nufin wato wata cikakke. Idan ko ana maganar jinjirin wata to sunansa hilal. Yas'alunaka 'anil ahilla, amma idan aka ce al-qamar yana nufin cikakken wata. Saboda haka asali wannan sura ta sauka sakamakon kalubalen da kafiran Makka suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya zo musu da aya gagaragasa, in dai shi manzon Allah ne da gaske. Kuma duk da cewa sun nemi ayoyi da mu'jizoji kala-kala, Allah yana cewa manursilu bil ayati illa takhwifa, ba ma saukar da aya ko aiko da aya sai domin tsoratarwa. Kuma galibi al'adar Ubangiji idan ya aiko da aya ko mu'jiza aka kafirce to halaka ce ke biyo baya. Kuma ya alƙawari ba zai halaka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, matukar annabi yana cikinsu koko suna istighfari. To amma duk da haka, domin Allah ya ƙarfafi manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kuma tabbatar da gaskiyarsa, sai Allah ya karbi wannan bukata tasu inda ya kaddara tsagewar wata kamar yadda suka nema. Rabinsa ya hau kan dutsen Safa, ɗaya kuma ya hau kan dutsen ko kan dutsen Wa'i'an, ko kan dutsen Abu Kubais wanda yake daura da Ka'aba. Wannan aya tana ɗaya da cikin surorin Makka wanda suka sauka kafin hijira, kuma ita ce sura ta 54 daga cikin jerin surorin Qur'ani 114, kuma tana da ayoyi 55. Kuma babban jigon da take karantarwa zikiru ayatin rusul wa mu'jizatihim al-kubra, ambaton wasu daga cikin ayoyin manzanni da mu'jizozinsu domin a tabbatar da gaskiyarsu, ba wai iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Surat ta ambaci annabawa da manzanni daban-daban da irin ayoyi da hujjoji ga gargasa da Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe su da su domin mutanensu su yi imani da su, su gaskata su. To amma da yawansu suka kafirce, suka butulce, domin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa, wato su masu faɗa da gaskiya galibi ba wai akan ba su yadda da gaskiyar abinda manzanni suka zo da shi ba ne, a wa innahum la yukadhibunak, Allah ya ce ba kai suke karyata ba, kai sun san akan gaskiya kake. Walakin nalalina kamar biayatillahi jahadun, wato suna jayayya ne da ayoyin Allah kuro. Saboda haka waɗansu da yawa sun san manzannin Allah gaskiya suke faɗa, kamar yadda aka taɓa tambayar Abu Jahal, wai kana tuhumar Annabi Muhammad da ƙarya ne? Ya ce ko kusa. Ya ce Muhammadu ba ƙarya yake ba, gaskiya yake faɗa. Aka ce to me yasa ko kafirce masa? Ya ce haka kawai, da mu da gidansu muna gasa su ciyar da alhazai mu ma mu ciyar, su shayar da su ma mu shayar, su yi kaza mu ma mu yi, kawai rana tsaka sai a ce wai manzon Allah ya fito daga gidansu. To mu kuma ya za mu yi mukamo su kenan. Da haka wani lokacin hassada takan hana mutum ya bi gaskiya, kamar yadda hassada ta fito da Iblis daga gidan aljanna, hassada ta maka ɗan Annabi Adam a wuta, hassada ta ƙasƙantar da ‘yan uwan Annabi Yusuf, abinda suke gudu na kar ya samu ɗaukaka da daraja a duniya a ƙarshe ba su yi nasara ba. Saboda haka sau da yawa hassada takan hana mutum yadda da gaskiya a ƙarshe, kuma abin da yake hasadar Allah subhanahu wata'ala ya gajiyar da shi, ya kuma nuna masa abin da baya so in bai tuba ba. Saboda haka Allah da ya karbi wannan bukata tasu da suka kalubalanci Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa idan shi din manzon Allah ne da gaske, to ya sako musu da wata, kuma ya raba shi biyu, rabi akan dutse kaza, rabi akan dutse kaza. Kuma wannan al'amarin ya tabbata a tsawon tarihi, hatta masu binciken duniyar wata, musamman jami'an hukumar nan ta binciken sararin samaniya, National American Space Agency NASA, sun tabbatar da ƙurƙushin tsagewar wata da kuma ɗinkewarsa. Yan za ka yi bincike a Google, musamman abin da ya shafi duniyar wata, za ka ga waɗannan bayanai da hujjoji da dalilai da suka bayar na tabbatar da gaskiyar Al-Qur'ani. Allah ce iqtarabati as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar, ay qarabati as-sa'ah wal-qiyama wa inshaqqa al-qamar ay infalqa filqatayn ala abi qubays wa qu'an ayatan lahu sallallahu alayhi wa sallam wa la yultafat ila ma naqalahu al-ahad من العدول فإن القمر انشق بمكة وهو ظاهر التنزيل ولا يلزم أن يستوي الناس فيه لأنه آية ليلية وأنها كانت باستدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى عند التحدي وقد سألوا فقال اشهدوا كما رواه البخاري ومسلم. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce alƙiyama ta kusa, وانشق القمر واتو سبودا وتا يا تساغي wannan tsagewar watan na ɗaya daga cikin alamomin tashin alƙiyama, kamar yadda su suka nema kuma annabi ya addu'a kuma watan ya tsage, kamar yadda suka nema har maki kafa musu shaida yana cewa fashhadu, ku zama shaida abinda kuka nema gashi. Kuma ba ma su na garin Makka ba, hatta waɗanda suke ƴan karauka wanda suka tafi tauci ayarinsu da ya tafi Sham, su suna zumuɗin su zo su kawo labari da dumi-dumi Makka cewa sun ga wani abin mamaki rana kaza dare kaza, ko sun lura da wata ya tsage. Ashe zuwa sani ba, ashe a garin Makka ma aka yi ƙurin kusa. Amma duk da haka wanda Allah ya rubuta masa bata, wato sai ƙara lamba cikin batansa, maimakon su sallama su rusuna su kuma tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan kalubalen da suke masa da kuma kuladin da suka ce masa, Allah ya bashi ikon ce musu can. Amma sau da yawa kamar yadda na faɗa, su masu jayayya da gaskiya wani lokaci ba wai saboda tuhumar annabawa ko masu da'awa ba ne, a'a magana ce ta hassada da kyashi gaba ɗaya, ma sai suka tashi daga wannan layin suka koma tuhumar manzon Allah kuma da sihiri, ce wannan tsaba sihiri ne da tsagwaron tsafi irin na Muhammadu kur, wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, duk sanda suka ga wata aya gagaragasa su kafirai, yu'ridu wato sai su bujiri su yi watsi da darasin da ke cikin wannan ayar, wa yaqulu kaji suna cewa hadha sihrun mustamir, wannan wato wani irin gagarabadan kwarce ne da kuma wato rufa'idu, sihrun mustamir ay sihrun qawiy min al-marra al-quwwa aw da'im, wato ce wani irin kwarce ne wanda yake mai ban mamaki. Kai Muhammad ya kware wajen iya sihiri da bokanci, kamar yanzu za ka ga wanda suke yaki da gaskiya galibi suna zuwa da abin da zai ɗauke hankalin mutane da gangan, sai a ƙirƙiro wata matsala da gula lissafi don a ɗauke tunanin mutane da hankalinsu daga wata aika-aika. To maimakon su sallama su rusuna wa gaskiya, sai suka ɗauke hankalin gamagarinsu mabiyansu cewa kai a yi da Muhammadu ƙwararren mai tsafi ne, saboda haka don ya sa wata ya tsage wannan duka tsafi ne da rufa'ido. Daga nan sai aka tafi da hankulan gamagari, a aikuwa wannan yana da cikin wato sihiru tiwala, a sa gamagari a karkatar da tunani da ƙwaƙwalen gamagarin mutane su so abin da yake na ƙarya ne ko su ƙi abin da yake na gaskiya ne. Wannan sihiri ne da an daɗe ana yi a duniya, a da haka Fir'auna ya nasara da sauran masu faɗa da gaskiya, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu shaida cewa fastakhaffa qaumahu fa'ata'u, yayi yawo da hankulan mutanensa su kuma suka bi shi, innahum kanu qaumun fasiqina, dama su din ma dai tantiran fasikan mutane ne, saboda haka ran da kom ne karatun dan kama, kazzabu wattaba'u ahwa'ahu, suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan gagarumar aya da yazo da ita daga Allah, wattaba'u ahwa'ahum, kawai suka bi soyayyen zukatansu fil batil, a cikin ƙarya. Duk wanda yake fada da gaskiya za ka ga sarrai da san zuciya su ne wato ke masa jagora, su suke masa zigazigi, ga gaskiyar zuciyarsa tana gaya masa kaza ne gaskiya, amma kuma san zuciya ya hana shi ya sa ya yi wa gaskiya walankenuwa da kuma shatale-tale. To haka su ma suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka bi san zuciyarsu, wa kullu amrin mustaqir, amma kuma dukkanin al'amari ƙarshensa dai wato tabbatacce ne zuwa ga aljanna ko zuwa ga wuta. Duk ma hanyar da mutum ya bi ko ko duk ra'ayin da mutum ya ɗauka, magana ce ta lokaci, li kulli naba'in mustaqarr wa sawfa ya'lamun ko wa sawfa ta'lamun, li kulli ajalin kitab, ku je ku yi ta yi, mu ma muna yi, ko akwai lokaci, akwai wa'adi, akwai matattara, akwai wajen raba gardama. Shine Allah yake gaya musu, kullu amrin mustaqir, kowane al'amari da dan adam yayi na alheri ko na sharri, to yana da matabbatarsa ta ƙarshen ƙarshe, ko a gidan aljanna ko a gidan wuta. Walaqad ja'ahum min al-anba'i ay walaqad ja'ahum min al-akhbar li ihlaki al-umam al-mukaththiba li rusulihim ma fihi muzdajar ay ash-shay' alladhi yuzjiruhum. Haƙiƙa wato labarai na annabawan farko da al'ummominsu da yadda aka dirka ki waɗanda suka ƙaryata manzanninsu, ai duk bayanan da tarihin da labaran ai duk sun zo musu, sun sani sarai. Kuma da ya kamata a ce waɗannan labarai wato sun zame musu izina da kuma gani gawa ne domin ya shi wani tsoron Allah. Waɗannan labarai suna ƙunshe da muzdajar, wato abinda zai wa mutum linzami ya ishe shi darasi ko izina, kuma ya masa tsawa a kan ya dawo daga san zuciya ya bi gaskiya. Ai wazdajaratuhu ko wazdajartuhu ai nahaituhu bi ghilza wa ma mausula au mausufa, ma'ana dai waɗannan labararka na manzannin farko sun isa su zama darasi kuma su zama gani gawa ne don ya ishi wani tsoron Allah. To amma ina amma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu, Allah ce hikmatun baligha fama tugunin nuzur, wato hikima ce ta ƙoli-ƙoli mai isa makura ko mai isa matuƙa wajen kama hankali da kwanya da ƙwaƙwalwa. Hikima ce cikakkiya sai dai abubuwa na gargadi da aka yi taiwa kafirai da masu bin san zuciya, fa ma tugunin nuzur, ba su yi musu amfanin komai ba. Ai wanda mai rabon shan duka an ce ba ya jin kwaba ko sai ya sha, to haka su ma duk waɗannan ayoyi da manzanni suka zo musu da su, waɗanda suke gagaragata, waɗanda suke tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba su yarda sun rusuna ba, sai suka doge a kan bin san ransu da kuma bin jagororinsu shugabanninsu a kan ɓata da san zuciya, har Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ɗauki mataki na ƙarshe a kansu. Jam'u nazir, wannan fa ma tugunin nuzur, wato masu gargaɗi ba su amfanar musu da komai ba. Bi ma'ana mundir ai al'umur المنظورة ما للنفي والاستفهام الإنكار وهي على الثاني مفعول مقدم فأي غناء تغني النذر معنى دي يدك كي تشر يد متن كوكا نوسدش إذن ألا يربو تششقي الأموتا بذلك إياب أفأنت تنقذ من في النار ألا يناقام ذا الله صلى الله عليه وسلم شن كين ذاك آمد أموتا raka iya ba, saboda haka lasa alaihim bi musaytir, kai dai kai abinda zaka yi na isar da sakon Allah subhanahu wataala, fata walla anhum, wato kawai karabu da su kai dai kai isar da abinda aka dora maka na isar da sako. Kuma ku saurari ranar raba gardama, yauma yad'u da'i ila shay'in nukur, wannan rana ta raba gardama ita ce ranar da mai kira zai yi kira, ranar da mai yi kuwa zai yi kuwa, ranar da mai busa ƙaho zai busa, shi ne mala'ika Israfil alaihi salam. To ku sauraro wannan rana ta raba gardama, yau mai da'u da ila shay'in nukur, ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga wani abu wanda yake wato abin kyama abin ki musamman a wajen kafirai arna shine shay'in nukur ai ashay'ul munkar amma a wajen wa a wajen kafirai da kuma waɗanda suke in sharholiya in tamori saboda rugunzumin da ke cikin wannan rana na hisabi da ahwalul qiyama kamar yadda mai kira zai kira cewa ya ayyatuhal izamul baliya walau salil mutaqatti'a wal luhumul mutanaffira washu'urul mutamazziqa inna allaha ya'murukunna an tajtami'na li faslil qada' ya ku kasusuwa da suka riddige ya ku jijiyoyi da suka kakkatse ya ku tsoka tsoka da suka wargaje ya gashi gashi da suka dagargaje dukkaninku Allah yana umartar ku koma yadda kuke ku hade cas domin ku je ranar raba gardama Allahu akbar Allah mana mai kyau saboda haka wannan rana za ta zama wato a barki a wajen mara gaskiya ko a wajen kafirai shine yawma yad'u da'i ila shay'in nukur ranar da mai kira zai kira zuwa ga wani abu wanda yake abin ki ko abin kyama wanda marasa gaskiya ba sa san zuwan wannan rana khushan absaruhum za su tashi wato suna masu kaskantar da kawunansu ko da idandunansu da kaga idandunan kafiri ko munafiki ko mujrimi ko fajiri za ka ga alamar yana cike da tsoro da firgici da kaskanci khushan kamar da yace wujuhun yawma idhin khashi'a ko ba khushu'i irin na tsoron Allah ba yawa akwai da kaga mutumin da yake cikin firgici ka kike kallon fuskarsa da idansa za ka ga cikin tsoro da fargaba da kaskantar da kai amma ba irin na tawaru ba irin na zulumi da kuma tunanin abin da zai je ya zo khushan absaruhum wato za su tashi suna masu kaskanci idandunansu za su fito daga cikin kaburburansu kamar dai su din waɗansu fari ne da aka tarwatsa su ya khurujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir kamar waɗansu fari ne da suka tarwatse yanzu idan gungun fari suna zaune sai wani ya zo ya tarwatsa su ya suke yi ko ai kama gaban su ko in ba kai ba ni waje to haka mutane musamman kafirai za su taso da kabari ta ko ina za ka ga kasa tana kikkicewa wato mutane suna bubbullowa ta ko ina watakila karkashin ɗakin kama akwai kabarin wani yana kwanci ta ko ina al'ummomi miliyoyi ko biliyoyi da suka rayu a wannan duniyar Allah ya lebar ɗinsu ya ruguje su wajen garinsu ya zama kufai har ya zo ya zama saura har ya zama daji waɗansu daga baya kuma su zo su kuma su sake raye wannan wajen su sake gina shi su ma haka su mutu su tafi wajen ya rushe waɗansu su gada haka don haka Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa ƙasa tana shaƙe da lodi babba to ranar lahira duk za ta tumbudin wannan lodin da yake cikinta yawma idhin tuhaddithu akhbara bi anna rabbaka wahala sannan Allah ya ce alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata an sanya ƙasa kamar wato ma'auni guda biyu ɗaya a sama ɗaya a ƙasa a bayan ƙasa rayayyu suna rayuwa a cikin ƙasa matattu suna ciki suna jiran lokaci da wati to wannan ranar da aka yi busa ya khurujuna min al-ajdasi za su fito daga cikin kaburbura ka'annahum jaradun muntashir tamkaddai kace su mutane wato fari ne waɗanda suka tarwatsi suka kwaye kama gabansa yadda za ka ga ana ta tuttuɗowa la yadruna aina yadhhabuna min al-khawf wal-hayra idan mutane sun taso musamman kafirai ba su san ma me ke faruwa ko ina za su ko ko me za su yi ba saboda tsoro da dimuwa muhti'ina ila da'a amma kuma duk da wannan dimuwar wato dukkaninsu kowa yana gaggawa ya nausa ya tafi inda yake jin ana kira inda mai kira yake kira ay musri'ina ma dina aqnaqa suna gaggawa kowa ya mika wuya ana tafiya zuwa wajen wanda yake wannan kiran ko yake wannan busar muhti'ina ila da'i yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir suna cewa kai wannan rana da tsanani take ay sa'abun 'ala al-kafirina wannan rana tabbas tana da tsanani akan kafirai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace yawmun 'asirun 'ala al-kafirina ghayru yasir ranar lahira tabbas rana ce mai tsanani musamman akan kafirai ba ta da sauki ko alama Allah kiyaye na
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر
to kamar yadda ya gabata wannan sura tana kunshe da bayanai na manzanni da suka gabata da irin ayoyi da mu'jizojin da Allah subhanahu wataala ya karfafe su da su da kuma irin amsawa da al'ummominsu suke musu ko ƙaryatawa da kuma sakamakon da yake biyo baya don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai bude mana da farkon manzanni a duniya annabi Nuh alayhi salam wanda shi Allah ya fara turowa a matsayin manzo jakada bayan shudewar annabi Adam da annabi Idris alayhi masallatu wassalam da shekara 2000 kamar yadda tarihi da hadisin Ibn Abbas suka nuna annabi Adam ya rayu shekara 2000 akan tsantsar tauhidi kana nasu ummatan wahida to bayan da annabi Adam ya bar duniya haka ne ƴaƴansa da jikokinsa malamai masana su ma suka gushe to sai shedan ya dawo da mutane ko ya bullo musu da bautar gumaka ta hanyar sasu su kera mutumin salihan bayi qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghuth wa ya'uq wa nasra duk waɗannan sunayen manya-manyan salihan bayin Allah ne masu wa'azi da kawo gyara da suka mutu sai iblis ya kimsa mutanen su cewa to bai kamata a mance da waɗannan bayin Allah gwaraza ba don haka kowa a je a kera mutumunsa a inda yake zama yake wa'azi ko yake karantarwa domin a rika tunawa da shi kamar dai da wannan ɗabi'ar har yanzu tana nan a wajen waɗanda suke kafirai ko waɗanda ba su san addini ba idan wani ya mutu sai ya mutumunsa ko a samu katon hotonsa a liƙa to daga nan iblis sai ya riya wa ƴaƴansu da jikokinsu cewa to ai ya kamata kuma bauta a rika yi musu bauta kuma iyayensu abinda suke yi kenan to sai Allah ya fara turo wa duniya manzanni, kuma annabi Nuhu shine manzo na farko da Allah ya turo wa duniya, wanda ya kwashe kimanin shekaru 950 yana wa'azi kurum shekara 2050. Wannan wa'azi duk wani salo na wa'azi ba wanda annabi Nuhu bai yi ba, yayi da rana, yayi da daddare, yayi cikin taro, yayi ɗaiɗaiku, ya bi su gida-gida. Allahu akbar. Thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Amma dai ka karkashin tsiyani a shekara 950 din nan an ce kulu kulin adadin da suka yi imani da shi mutum 90 ne, 110 a shekara 2050, kuma 100 ba su kai ba. Ma'ana idan ka raba ratio din za ka ga sai bayan shekara 80 mutum ɗaya yake musulunta, bayan yi wa'azi na shekaru 80 ina za mutum ɗaya musulunta. To kuma duk da haka su waɗannan da suka musulunta ɗin kullum sauran kunzumi da dandazon arna suna ƙoƙarin maida hannun agogo baya, suna ƙoƙarin su sa su yarda. Kuma dai a ƙarshe Allah ya gaya masa cewa lan yu'mina min qaumika illa man qad amana. Kaga mu ba wanda zai imani fa kuma yanzu daga mutanenka bayan waɗanda suka yi imani. Shi ko da yaga haka yace to tunda dai tarkacin tsiya ne, rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin diyar. Karka bar kowane ardi a ban kasa, saboda in ka bar su a rayi barna ce ɗayan biyu, yudhillu ibadak, su batar da bayinka da suka musulunta, wala yalidu illa fajiran kafara, kuma su ba za su haifi kowa ba sai wanda yake tantirin kafiri fajiri. To me amfanin su? Dama da aka yi addu'a to shi ne Allah yake hakaito mana shi annabi Nuhu da irin kwaramniyar da ya sha da mutanensa. Ba'dal kalami fi ayatin shiqaqi al-qamari ihda al-alamati al-kubra ala qurbi qiyami as-sa'a wa takdhibi an-nasi biha. Bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan aya ga gargasa ta tsagewar wata, ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin da ke nuna kusantowar alƙiyama da kuma yadda kafiran Makka suka ƙaryata wannan aya, atba'a ta'ala amsalan min ayatin rusulis sabiqin aw salifin. Sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo da bayani game da ayoyin manzanni magabata, wajaza'a ko wajaza'an min umamihim, da kuma sakamakon da ya biyo baya na ƙaryatawar da al'ummominsu suka yi musu. Fa qala sai ya ce kazzabat qabla qaumu nuh, su mutanen Makka da suka ƙaryata kiyama manzo Allah suka ƙaryata wannan aya, ai ba su ne farau ba, gabaninsu mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata annabinsu, su kuma su ma sun ƙaryata ayar da annabinsu ya zo musu da ita. فكذبوا عبدنا سكا قرية باوى مؤنب نوح وقالوا مجنون شي سكا تيما وينا ده هالنكا ينا ده تبن هنكالي وزدجر سكا دنگا كارسا ده يمس آوى ده أبو بوا نئي شيجي كلا كلا ده تنزر في ده ننكرا إرن ده يد هل ينزوما سفادة ده جسكيا واتو suna da misali. In an hango ka kai mai addini mai riko da sunna a rike maka dan kira ana ya ustaz, to aga tarihi ne yake maimaita kansa. Shi ma annabi Nuhu bayan an ƙaryata shi kuma zujir, sai a rike masa tsawa ana kyararsa da mutuncinka da komai annabin Allah. Yanzu misali ko jakadan shugaban kasa ne ko jakadan gwamna ya zo gari a dinga masa tsawa ana masa dan kira, me zai biyo baya idan ya je kai rahoto? To ballantana wanda yake manzon Allah, jakadan Allah zuwa duniya a ƙin imani da shi, a ƙi sauraron sa, kuma ya kiya bashi salin halin a yi masa cin fuska da cin zarafi. To duk waɗanda suka yi wannan labarin bai musu kyau ba, domin bayan da suka ƙaryata annabin Allah suka kyare shi suka tuhume shi da hauka suka dinga masa izgilanci kala-kala, da ya ga rashin mutuncin ya kai fada'a rabbahu sai ya kai ƙara wajen Allah Ubangijinsa, inda ya kira Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijinsa anni maglubun fantasir, ya Allah lallai ni an rinjaye ni an fi ƙarfi na, ya Allah ka kawo mun taimako ka kawo mun ɗauki. To idan ko annabi ya kai kuka wajen Allah, to ka san abin da zai biyo baya ba mai sauki ba ne in dai ba a tuba ba, ko? Yawwa, shi ne fada'a rabbahu ya kira Ubangijinsa ya kai kuka anni ko inni maglubun fantasir, tabbas ni kam an fi ƙarfi na, ya Allah an rinjaye ni fantasir, don haka ka kawo mun ɗauki ka kawo mun taimako. Ai kuwa wato Ubangijinsa ya amsa masa kai tsaye fafatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir, bayan da ake masa umarni ya kera wannan jirgin ruwan hamshaki wanda zai ɗauki duniya, waj'alna dhurriyyatahu hum al-baqin, shi ma kera jirgin ruwan tare da jagorancin mala'ika Jibril alayhi salam, yana nuna masa yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza, daga nan kuma sai shakiyanci ya karu, Nuhu wazi ya gagara kuma an koma kwale-kwale da kafintanci, ya gama jirgin ruwan ma suka zo suka dinga shigantaka kala-kala, sai a zo a kalli jirgin ruwan a zagaya ana ta dariya ana ashe Nuhu ba dama ya shiga koyi kafintanci, a shiga a zagaya shakiyancin kuma sai ya karu, sai ka dinga shirga kashi a ciki da yin fitsari da iya shige kala-kala. Annabi Nuhu ya sake kai kuka wajen Allah, Allah ya ba shi hakuri ce da kansu za su zo su kwashe tsiyarsu, daga nan sai Allah ya rafke su da cutar ƙazuwa, hakan yadda dai ƙazuwa take da cin rai, kawai ba ka da aiki sai susa a sosa nan a sosa can. To wani ya je kashi ran nan a jirgin ruwan Annabi Nuhu sai ya goce sai ya fada cikin kashi, a kawai ba sai ƙazuwarsa ta warke ba, yanzu yana ba da kai ina ka samu maganin ƙazuwa, ya ce wallahi kashin da ke cikin jirgin ruwan Annabi Nuhu ai jirgin ruwan Nuhu. To wannan ma sai je ya burgima a ciki sai ya warke, wancan ma sai je ya burgima cikin kashi har kashi ya kare karkaf, daga nan sai mutum ya zo da ruwa ya wanka ya wanka ya tare, sai je ya wanka da ruwan kashin sai ya warke, sai da suka wanke kashin su tsaf kamar yadda suka yi. To daga nan da wa'adi ya zo kamar yadda Allah ya nuna masa cewa hatta idza jaa amruna wa farat tanur, a lokacin da kaskon tuya ya yi tsiri da ruwa, da daga nan Annabi Nuhu ya ba da umarni da dukkanin wato mabiyansa cewa a je a hau jirgin ruwa, haka kuma Allah ya dinga turo dukkanin wani jinsi na halitta kaf, walau halitta ta ruwa ce ko ta sama ko tsuntsaye, duk Allah ya dinga turo samfur mace da namiji mace da namiji mace da namiji suna ta hawa wannan jirgin. Tanzan Allah kuwa wannan bai sai zama wa mutane alama ba, kai kana izgilanci ga sauran halittar Allah, in ba kai ba ni waje kowa waɗanda Allah ya kaddari a matsayin specimen waɗanda za su tsira su rayu sun zo suna ta shiga duk jinsin halittar Allah, ko ko kun koma gefe kuna kallo kuna dariya, amma dai a tsarin Allah kuma ko sun so sa waɗanda za su iya hawa ba, tunda dai kafirai ne, lokacin da azaba ta zo ko mutum ya so ya gudu ko ba zai iya gudu ba, har Iblis ma sai da ya hau wannan jirgin ruwa ya zo ya nemi izinin annabi Nuhu ya ce kai wane ne ni ban san ka ba a cikin mabiya na ko a cikin mutane na ya ce shi ne Iblis ya ce Iblis ya yi a'a to kai Iblis mai kawo ka mai haɗa ka mai gamin ka ya ce ba Allah ya mun alƙawarin rayuwa har ƙarshen duniya ba kuma dai na san duk wanda bai shiga wannan kwale-kwalen ba an gama da shi saboda haka Allah ya amsa mun don haka dole Allah ya bashi tikitin rayuwa to kaga shi Iblis duk abin da yake dan duniya yana sani sai dai dilmiyar da wanda Allah ya rubuta masa halaka a ƙarshe kuma ya zame maka gwalo wa kana shaitanu lil insani khazula saboda haka Allah ya ce fafatahna abwabas sama'i a wata qira'a fafatahna muka bubbude kofofin sama bima'in munhamir wato da wani irin mamakon ruwa aka dinga wato zubda ruwa ba kakkautawa daga sama daga ƙasa kuma fajjarna al-ardu uyuna ita ma ƙasa muka bubbude kofofinta ta dinga bulbular da ruwa da idan dinar ruwa yana ta bulbula faltaqal ma'u da ruwan sama da na ƙasa wato sai suka hadu ala amrin qad qudir akan wani al'amari wanda dama can an tsara shi an kaddara shi an yi masa wa'adi wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur muka dauki annabi Nuh da shi da sauran bayi waɗanda suka yi imani da sauran halitta ta Ubangiji muka ɗauke su ala zati alwahin wato akan wannan jirgin ruwan wanda aka kera shi da wato allunan katako wadusur da kuma kusoshi ba da haka sai ba katako da kusa to a ganin wato wani bangare ne na civil engineering wanda in za a yi maka fashin baki a yi bayani filla-filla a zazzakulo daga nan wato kafintanci ya samo asali wanda kafintanci sana'a ce babba da ita ake yin kwale-kwale da ita ake gadaje da ita ake kofofi musamman kofofin zamani na alfarma irin yan taki da in ka ga yadda ake yanzu ta kai jallin manya-manyan gine-gine dogaye masu hawa 100 masu hawa 200 irin na Malaysia ko irin na Dubai ba da bulo ake yi ba kawai filolin ake yi da bulo amma ciccikewa da rarrabawa duk da katako ake dan kada yayi nauyi a sama ya rikito da wuri to filolin su ne ake yin su da suminti da rodi amma cike-cike finishing din za ka ga da katako ake yi da plywood sauransu da sauransu to shi ne wahamalnahu ala zati alwahin wa dusur muka ɗauke shi a kan wannan jirgin ruwa wanda aka kera shi da wato allunan katako da kuma kusoshi a kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki annabi Nuhu da kuma waɗanda suka yi imani da shi ta jiribi a yunina wannan jirgin ruwa yana zagayawa yana kai kawo a kan idanmu in ji Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsaronmu da kariyarmu jaza'an liman kana kufir Allah ko ya yi haka ne a matsayin sakayya tun daga duniya ko mataki ga wanda aka kafircewa wa huwa Nuh alayhi salam wa quri'a jaza'an liman kana kafara bil bina'i lil fa'il ay ughriqu iqaban lahu idan ka karanta jaza'an liman kana kufir sakamakon wanda aka kafircewa aka yi masa butulci to shi annabi Nuhu kenan Allah ya masa sakayya in kuma ka karanta jaza'an liman kana kafar wato sakamako mummuna ga wanda ya kafircewa Allah ya kuma yi tutsu ga annabin Allah subhanahu ga annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi annabi Nuhu kenan عليه السلام وعلى نبينا ولقد تركناها آية التي كما واتو وانا الامر يدي اوكو نروان طوفانا لكما الدلم يدى ارنا لطير الدى مسلمي ركشن النبي نوح يتي والله منبر وانا امسعين آية قواند زيد او كدر في كوية لو كإذنا فهل من مدكر شنكو أقيم تناني لأوكن إذنا لكما أوكن درسي أشكنكو يأكو كفر مكة فهل من مدكر شنكو أقي وانديك متناني لأوكن إذنا لغني قواني يشوان سوران الله وانن tambayaci ba ta neman amsa ba, tambayaci ta jan hankali, tambayaci ta gani ga wani ya shiwa na tsoron Allah. Duk wanda ya fito na fito da gaskiya, duk wanda iya gaskiya tutsu to ka kirga masa kwanaki ka ba shi lokaci a zai zama tarihi in bai tuba ba. Allah kiyaye, Allah ya samu dace abinda muka yi daidai, Allah ya ba mu lada. عندي لما كسكري الله يفيبنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ختم به. نعم. وعليكم السلام. da ciyarwa da shayarwa wanne fi muhimmanci kuma wanne mutum ya fi so da abinci da ruwa zai fi ko ya fi to ana kallon bukata ne yanzu mutum zai rayu bai ci abinci ba watakila har sati guda amma ruwa ba zai yi rayu kwana bakwai bai sha ruwa ba to ana kallon tsananin bukata musamman in ka kalli hadisin karuwa da ta shayar da kare ko? Karuwa ta shayar da kare duk kaulasan ne mara amfani karuwa ba ta kare amma Allah subhanahu wa ta'ala ya mata tukuicin gidan aljanna saboda tausayin da ta nuna wa halittar Allah don haka dan adam ya fi bukatar ruwa fiye da abinci so kila shi ya sa an dubi tsananin bukata ne aka ce afdalu abin da ya fi tsananin lada na farko dai an ce khairun nasi man yanfa'un nas mafi alherin mutane shi ne wanda ya fi amfanar da mutane to kuma a wajen amfanarwar ai ba abin da mutum yake bukata fiye da abinci da ruwa to kuma ruwa ya fi abinci muhimmanci don haka aka ce wato sadakar da ta fi lada ita ce shayarwa musamman a yanayin da mutum ya galabaita ya rasa ruwa tare da cewa wannan ba yana nufin ka ɗauki rayin ruwa ka watsar da abincin ba ne a ka yi sadaka da abinci ka kuma yi sadaka da abin sha yanzu idan mutane sun yi azumi misali mai suke fara bukata tsakanin tuwo da ruwa so haka idan mutum ya galabaita da kishirwa da yunwa ruwa yake fara bukata to an kalli inda bukatar ta tsanani shi yasa aka ce afdalus sadaqa ba wai dan ciyarwar da sauran sassa ba su da lada ba amma da yawa kaga wato nan ana koya mana fiqhus sadaqa idan za ka yi duk abin da za ka yi akwai fada'ilul a'mal ayyuka masu dimbin lada karka je kana bata lokaci irin na mai bid'a ya ji ta wahala akan aikin da ko dai ba shi da lada da yawa kuma ba shi da asali ya bata lokacinsa ka rika zaben fada'ilul a'mal yanzu misali kamar dan kasuwa ne irin na dauri wanda zai tashi niki niki yana bin kasuwannin kauye a lahadi da kwashi kaya yana gujungu litinin yana shuwari juma'a yana kaza mai gatari wane ne yana mai aduwa dadda ya kara da ko ina da shi da yake wannan jigilar watakila ya je ya kasa kaya tun da hantsi har wato zuwa almuru a ƙarshe kila abin da zai samu bai wuce 10,000 da ɗan kasuwar da yake business online yana zaune amma ta hanyar internet ya yi wato sana'a ya yi business Dubai ya yi China ya tafi ina ne haka cikin awa ɗaya ko awa biyu ko uku sai ya ga tashi da ribar wajen miliyan kaza da shi da wancan duk business suke da shi da wancan wane ne fi wayo to haka ake son mutum ya kula da fada'ilul a'mal ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa suna da gwaggwaɓar lada yanzu kamar zikiri wanda ya halala 100 a kullum manzo Allah ya ce ya rubuta masa lada 100 a goge masa zanubi 100 a ɗaga darajarsa haka a ba shi lada kamar ya'yanta bayi 10 na sarsarar annabi Isma'il ya samu garkuwa da kariya daga shedan har yamma ba wanda zai samu lada kamar sa sai wanda ya irin nasa ko ya dara shi ko ko a'a da aka ce tafiya masallaci wanda ya tafa kafa duk takun da yayi lada tankara zanubi promotion da daga daraja misali wanda ya tafi masallacin juma'a kafa da wuri ladan ibada shekara kamar yayi umara kamar yayi haji kamar kaza 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 misali ko ko wanda ya je zai shiga kasuwa ko shopping complex yayi wannan addu'ar ta shiga kasuwa ko wannan zikirin Allah Allah ce za a rubuta masa lada 200,000 miliyan ɗaya kenan shi fa tabbai ta kanaf mutum ba abinda zai saya sai ya tashi ya je ya shiga kasuwa ya mata shiga shantin kadangari kawai don yayi wannan addu'ar ya samu wannan lada miliyan ɗaya ya shiga ta nan ya fita ta can to shari'a dai tana faɗin wannan wato fada'ilul a'mal yana daga cikin fiqhu da wayo mutum ya san waɗannan ayyukan masu gwaggwaɓar lada ya rike su taimakon kamar yadda na baka misali da tsarin kasuwanci na dauri na gargajiya an ce sabotar kyanwawa kawai saboda ka saba mutum ya zama ɗan ra'ayin riƙau baya karɓar canji yawa da kuma wanda yake tafiyar da abubuwan a zamani zamani riga to in mutum ya rike wannan sai kaga yayi abu dan kadan amma ya samu gwaggwaɓar lada mai yawa tunda dai ladan nan shine guzuri na lahira kamar kai ne zaka tafi aikin haji baɗi kai ta tara kudin guzuri kai ta tarawa kai ta tarawa kai ta tarawa da wanda ya tafi da guzurin babbar kujera wajen $2,000 haka da wanda ya tafi da karamar kujera $500 da ya suke a can a haruwa ɗaya ba ne ko? To haka kuma wajen kashe kuɗin shi kan za ka ga da yawan mutane in sun je waje musamman aikin haji ba su da fiqhun kashe kuɗi hamburin-burin hayam da mutum ya shiga kasuwa sayo banza sayo wofi da haɗama da zari tun yana madina ya kashe rabin guzurin na kayayyakin tsaraba ya tashi da kaya lodi niki-niki kafin aje makka wato ya zama fafalolo duk ya kashe kuɗin wajen tsaraba hatta na abinci ma babu sannan a zo wajen awu da sikeli na masu jirgi duk wanda ya ƙara a ce kilo ɗaya za a caje shi kamar riyal 100 to nan kuma ɗayan biyu ko dai ya gwanjan kayan sauran alhazai ko kuwa yana ji yana gani ya zubar da wasu ya ɗebi iya wato kilorin da aka bashi. To haka wanda yake da fiki da wayo kaga in ya je haji ba abinda yake da kudinsa illa ya ci ya sha, ba zai sai komai na tsarawa ba sai an je an yi zaman Mina, an yi jifa, an dawo Makka, an sanya ranar tafiya ya rage kwana kaza, sannan mutum ya je ya shofi. Shi ma kana yi kana aunawa, kana yi kana aunawa. Walantana mafi yawan abubuwan da ake tsaraba nan duk ga su a haji kyam, ko a irin su walkiya, ko a irin su sa'ad, manya-manyan shagunan duk kayayyakin da kake nema za ka iya sayan su a nan. Amma da yawan mutane da yake ba su da wannan fikihu, sai mutum ya je jefa kansa a cikin matsala, abin da ya je da shi na guziri masu jirgi su karfi. Wani sai ya ga a caje shi wajen riyal dubu. Riyal dubu kuwa fa naira nawa ne yanzu? Riyal dubu ina jin don kowane riyal ɗaya naira 90 da wani abu ne. A kan kilo da abu kawai sai a caje mutum wajen naira miliyan ɗaya. So kaga wannan misali ne na dutse. Ballantana na lahira kuma shi ma da ladan za a yi biyan bashi. To in baka je da lada mai yawa ba, duk wahalar da ka sha sai a kwashi ladanka a bai wani. Wani malami ya ce abu mai ciwo in ka zalunci arni ko dan wuta, sai an zo an yi kisasi an kwashi ladanka an biya shi kuma a wurga shi a wuta ko a lalata aikin, kai bai maka amfani ba, shi mai mara amfani. Allah kiyaye. Allahu a'lam. Allah ya samu dace abin da muka yi daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda ya zama kuskure Allah ya yafe mana. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.